منتفي. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kana talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 24 ga watan Mayu na shekarar 2022 zamu magana ne akan ƙalubalen da mata ke fuskanta akan aikin jarida.
Ke Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Mata na fuskantar kalubale musamman a ƙasa irin Najeriya a batun aiki da neman ilimi. Aikin jarida aiki ne na ilmantar da al'umma tare da bayyana musu abin da ke faruwa yau da kullum. Mata ma ba a bar su a baya ba wajen yin wannan aiki. Suna yin hakan ne duk da irin kalubale da kuma matsalolin da suke fuskanta a fagen aikin. Ana alakanta hakan ne sakamakon al'ada da ma addini da ke da ƙarfin gaske a ƙasar, saboda yadda suke nuna cuɗanyar maza da mata a fagen karatu da kuma aiki a matsayin abin kyama. Aikin jarida aiki ne na hulɗa da kuma mu'amala da jama'a a kowane irin fanni na rayuwa. Kowane irin ƙalubale mata ke fuskanta a wannan fanni? Hajiya Maryam Mamman Nasir tsohuwar yar jarida ce a Najeriya.
Ni nayi aikin nan daga 1987 zuwa 1992. Aikin yayi dadi sosai musamman ni da abinda na karanta kenan mass communications. Sai dai akwai matsaloli. A wannan lokacin kalubalen da na fuskanta kafin nayi aure, nayi bautar ƙasa a CTV na kuma aiki a wurin. Ina karkashin iyayena. Idan aka tura ni aiki wanda yake ya jibanci in bar Kano kamar in je Kaduna ko in je Lagos ko in je wani guri, sai iyayena su ce ni a matsayina na mace dan menene zan tafi, ai namiji ya kamata a tura. Su ba su yadda ba, sai mun yi rigima da su. Akwai kanwar babana a lokacin, ita ce take yi wa babana magana, to sai ya kyale ni in tafi. Wannan ba karamin kalubale na fuskanta ba a wannan lokacin. Dan zo ne aure, miji na ma dan jarida ne, yana NTA ina CTV. Ni na dan samu promotion nan da nan, har nazo ina shugabantan bangaren bincike kuma ina shugabantan foreign desk. Saboda haka sai ya kasance ina yawan tafiye-tafiye. To shi ma duk da aikin jarida yake, kin san halin mazajen mu na arewa, wallahi idan aka ce yau tafiya ta kama ni zan yi tafiya, to fa lokacin ne zamu fara rigima ni da shi. Sai ki shi bai yadda ba, kuma tunda ba wuri ɗaya muke aiki ba, balle tafiya ta hada mu tare, kin ga ya zame min matsala kenan. To haka na dinga fuskantar waɗannan kalubale din har Allah Ubangiji ya sa na ma yi ritaya daga aikin lokacin da na fara haihuwa. Ni ban samu matsala da ma'aikatan security ba, amma abokan aiki na maza da yawa zaki ga mun taho musamman idan ba ga ID card din su ba ga kamera an gani ga sauran dai abubuwa da za su nuna cewa wannan dan jarida ne sai kiga yan security din nan sun tsaya suna cewa ba za su shiga ba wani lokaci har akai ga duka kin gani kai ka zo za ka yi aikin ka maimakon su bi ka da lalama ko kuma su yi maka tishin cikin mutunci su tambaye ka shin menene ya kawo ka nan aikin me kazo yi a'a ba za su yi ba su kawai za su fito ne bu kawai su nuna ai su security ne kuma aikin su suke wanda kai ma kuma aikin ka kazo yi to har yanzu na fuskanci ɗan jarida da yawa suna fuskantar wannan kalubalen na tafiye-tafiye da kuma fama da mutanen security abin da yana buƙatar gyara sai dai kuma mu ce to Allah ya kawo mana
a nata bangaren mawallafiyar mujallar Tozali kuma shugabar gidan talabijin na Tozali ta bayyana irin gwagwarmayar da ta sha a fannin jarida
sunana Maimuna Abubakar kuma ni ce board chairman din Nigerian Postal Services kamar wasu kalubale kika fuskanta a aikinki musamman ma in aka duba za a ce abin da kika fi jajircewa akai shine bangaren jarida lokacin da na fara da Tozali kafin ma mutane ma su dauke ni da kaman da muhimmanci abinda nake da muhimmanci ya dauke su lokaci kaman dogon lokaci to dama wannan haka yake a kowani irin sana'a ka shiga sai mutane sun duba sun ga eh lalle da gaske kake ka ga kafin mutane su fara yadda da kai to kafin su yadda mu samu yaddan mutane ya dauke mu lokaci amma kuma har ma bayan mun samu yaddan ni a matsayina na ƴa mace na samu wasu kalubale wanda inda a ce ni namiji ne bazan same shi ba in ka fara jarida dole ka shiga ka fita ka nemi support ka nemi advert ko ba haka saboda shi wannan advert din shine yake shi yake tallafawa shi wato business na jarida da kuma television so lokacin da muka fara jarida dai inda namiji zai je shi ya fito lafiya ne in naje ni sai na samu wani na gaya min ko wata maganar banza ko kuma ya nuna min ban isa ba ko kuma ya nemi ya ce ko yana so na maimakon ya duba muhimmancin abin da na taho da shi shi hankalinsa sai ki ga ba akan haka yake ba yana ganin ai ita mace in ta zo kawai sai dai a neme ta ko neman iskanci ko wani nema haka wanda ba shine abin da ya kawo ni ba so wajaje da yawa in naje ni sai ki ga a raina ga dai aikin idan na tuttura kila zan iya samu amma saboda first impression inda na samu daga zuwa na gurin a mutumin sai fara cewa ai shi so na yake yi bare ma duba ma muhimmanci abin da yake kuma abin da ya kawo nin sai kiga an kamar an yi watsi da shi kaman ba shi bane a gaban shi yana ganin okay ai kudin nan da nake tunanin zan samu akan abin shi zai iya bani kudin in dai na yadda ko na amince masa dan mu yi shashanci ko wani abu so a irin wannan abubuwan yakan sa mata waɗansu sai kiga ga dai abu suna son su je su nema ko ba haka ba kuma a bisa ka'ida a bisa haƙƙi suke neman shi tunda ba wai kyauta bane aiki suka je nema su yi kamar inda kowa zai nema amma saboda irin tunanin irin waɗannan mazaje da suke guri wanda su daga sun ga mata suna ganin kamar sun ga abinci ne sai ki ga mace ta ja daga baya akwai ayyuka da yawa da ban ƙara bin kansu ba saboda irin wannan magana saboda ni in kamin irin wannan magana ban zan kwaba maka zanyi a take zan gaya maka ni ba abin da ya kawo ni ba kenan kuma ba ni da lokaci ina da lokacin wannan iskancin ba zan ma je ina neman sana'a ba sai in zauna a gida ko ba haka ba ina buga waya wannan yazo nace to ba abin da ya kawo ni ba nazo neman halak ne nazo neman haƙƙin kaina kuma ina da ilimi kuma mazan da suke zuwa su nemi aikin nan ba wai ilimi suka fi ni ba wata kila ma da muke su primary su secondary university maybe na ma fi su performance kin gane a aji amma su in suka je su normal ne sun je neman wannan ni in naje ni naje yawon banza ne kin gane irin wannan abubuwan mun fuskanci irin waɗannan abubuwan mun fuskanci kuma wani waje kika ka je ka da proposal ɗinka ya kamata kai za a ba wa aikin nan amma sai a dube ka saboda kai mace ne sai a hana ka wannan aikin irin a'a ai bata dace ba bata cancanta a bata aikin ba saboda kawai ita mace ce kin gane sai ka je ka kawo manka proposal ɗinka komai ya fi ka fi seriousness ka fi komai amma sai a bawa wani saboda kai mace ne sai in kai mace idan kana neman abu abinda namiji zai nema cikin sauki kai mace in zaka nema sai ka saka twice the effort because sai kai proving kanka sai kai proving eh lalle ka dace kai ne zaka yi wannan abu wannan a duk phase of rayuwa haka yake duk inda mace ko aiki aka baki na gwamnati sai kiga ana neman arena ki in dai bakin tsaya
kin dauki kafanki kin buga da gaske kin nuna musu kun ga wannan rashin kunyan ba zaki dauke shi ba kin gane in ba haka ba sai a nemi arena ki ana ganin ke mace ce
to yanzu da kika kai inda kike akwai wasu suka da kike samu daga wajen mutane
a kware da gaske ai duk mace ai ba ji sani ba Hajja Hawwa ai duk mace duk abinda mace ta zama a duniya kai wani munafiki ya je ya bada labari ya shirye ƙarya ya ce a'a ai ta zama ne ko ita din ita budurwan kaza ne kowa kika ga aka ba mace appointment ko aka bata wani kujerar mulki ko wani menene wanda ta sha wahala ta yi aiki ta samu wallahi wani ko kuma wasu suna nan su zaman su kenan su shirya mata ƙarya su nemi su bata mata suna sai a ce a'a ai dama ai wani ne ya kai sunanta ita mace bata da right ko ba haka ba za a dauki namiji a bashi minista ba wanda ya damu da waye kai sunan shi ba labari bane ko da wata ce ma ta kai sunan shi ko ba gaskiya ba amma ita nan mace da moment aka bata position aka bata wani ministerial position a chief executive a chairman a awa sai an dauki sunanta ko matar aure ne kuma ba za a bar ta ba sai an dauki sunanta an hada da sunan wani a ce ai dalilin wane wane ne ai dama saurayinta ne haka
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake To madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
Ita ma Hafsat Abdullahi Dalladi yar jarida ce a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
To gaskiya babban kalubalen da nake fuskanta a aikin jarida shine musamman mutum in ya fita balancing ma'ana yayi rahoto yana neman karin bayani musamman ga waɗanda suke ma'aikatan gwamnati sukan zo musamman mace da irin wata bukata ta tsaccen kashin kansu dan kuma ta iya dahar wani lokacin zaki ga ba ta samu wannan labarin da ta take
ita kuma Charity Tanko cewa ta yi
cikin kalubalen da mata suke fuskanta a aikin su ne yan jaridu na farko dai akwai rashin yarda kuma rashin yarda ya taso ne a sanadiyan suna ganin cewa ke mace ce in kika zo neman wani interview a wurin su suna ganin kamar cewa abinda suka fada ba shi bane zai fito wani lokaci sai ki je kina son ki ma wani interview sai kalle ki a matsayin ki mace maimakon ya danki cewa ke ɗan jarida ne ba miki kallon ma'aikaciya ba zai miki wannan kallon ba sai miki kallon ke mace ce saboda haka wasu tambayoyin ma in kika yi mishi ba zai baki ansa yanda ya kamata ba an kuma off camera in kika tambaya sai a ce ai an san ku halin ku mata musamman yan jaridu in mutun ya fadi daya ku je ku ce ya fadi biyu kuma hakan yana tasowa ne saboda yan jaridu wanda suke rubutawa amma kamar ni yan television da yan radio da wuya a samu haka amma duk da haka yaddan dai gashi nan dai yadda yake sannan kuma akwai kuma wani abu dangane da hira da mata wani zubin muka fita hira muka fita neman information muna son mu interview kamar vox pop haka da wuya a samu mata su yi magana kuma hakan yana kasancewa ne in ya zamanto ke mace ce kina neman mace ce yi magana in kika tarar da ita ba za su yi miki magana ba sannan kuma ko a bit din ma samu mata si granted interview matsala ne yawancin su ba sa son su yi magana kuma magana akan ababen da ya shafe su ba sa son su yi magana duk yana cikin sannan kuma akwai yanayin da suke ganin mata suna ganin mata kamar ba daidai suke da maza ba wani lokaci hirar da za su yi da maza abokan su a aikin ba za su yi da mata ba suna hira da su akan cewa okay waɗannan maza ne kamar mu ya muna iya magana da su suka fi ganewa amma kuma in yazo kan mata waɗannan abubuwan za ku gansu suna tasowa ko dai ba za a gaya ma mutum gardagar cewa ai wannan abin an yi shi ne saboda ke ya mace ba amma ke da kike ya mace cikin fuskanta tunda kina wurin kina ganin yanda aka yi da waɗanda ba mata ba kin san cewa ke abin da aka yi miki saboda ke ya mace shi
duk da dai kalubalen da mata suke fuskanta a aikin su ma mazan sun bayyana irin tasu gwagwarmayar a fagen aikin
sunana Aminu Dahiru idan muka dan takaita abin da ake nufi da irin shi kalubalen da dan jarida ya fuskanta shine akwai abin da ake kira wato rashin shi kanshi garanti na aikin da dan jarida yake yi wani ke sautari yakan kawo dan jarida kowane lokaci da yana aiki zaka ga yakan shiga cikin tararrabin cewa bai san yaya aikin nan na shirin mai dorewa ne ko ko akasin hakan ne musamman ma waɗanda suke bangaren gidajen talabijin radio sauluk dai gidajen wato jarida waɗanda suke masu zaman kansu ne wani lokaci zaka ga dan karamin abu yakan iya sa dan jarida ya rasa aikin sa ko kuma wani dan abu haka wanda za a nuna wa dan jarida yana iya sa yi kwadayin wannan yana cikin aikin sa ya saba da wannan gurin kuma an saba da shi ana sauraron irin abubuwan da yake na karuwa da kuma ci gaban kasa sai a ji lokaci guda ya bar nan inda yake aikin saboda kila ba mamaki ya samu dan karin fiye da abin da yake bashi anan ya koma wani waje sai ga nan an ba da gidi ya kuma koma wani guri wanda yake daga can da zai koma fara gina gurin nan to ne kan zama kalubale ne ga shi kan aikin jarida sannan kuma akwai abin da ya shafi kayan aiki yanzu inda aka ci gaba ya kamata a ce dan jarida din da yake yana samun kayayyakin aiki na zamani wanda yake ba lalle bane aikin jarida a ce ko da shin mutum sai ya rinka zuwa office yana yi ko kuma yana tafiya neman labarai a gurare daban-daban wanda irin wannan yakan sa ko da irin shi kan tafiye-tafiyen ma akwai matsala da yake fuskanta amma idan akwai kayayyakin aiki daga gida ma zaka yi wasu kusan kashi 70 ko fiye da haka mana aikin da ya kamata a ce kai saboda kayayyakin aiki da aka ci gaba na zamani musamman ko irin kalubalen da ake fuskanta yanzu kafafan watsa labarai kuma ci hanyoyin sada labarai na zamani nan suka riga suka shigo sai kaga wasu idan ma kana labarai kamun ka ce kaje ka dawo gidan tibin ka zo ka hada ka fitar sai ga wasu dandana a hanyar sadarwa ta zamani na an riga an fitar da wannan labarin kila idan ba kai amfani da wata fasaha taka ba sai dai kai tunanin daukar wani bangare na labarin wanda yake dan sha bamban da inda wasu tuni suka riga suka fitar da wannan labarukan musamman shi kan rashin isassun kudade da ya kamata a ce yan jarida suna samu a matsayin bangaren da yake bangare na kwarewa ya kamata kuma sauran bangarori na kwarewa su ma suna da albashi na musamman da kuma wanda a rinka basu wanda yake wannan zai kara sa dan jarida irin kara zama wato mai cin gashin kansa 100% ba tare da wasu yan siyasa su rinka tunanin za su yi amfani da ko kudin da suke da shi ba su ga cewa sun samu dan jarida sun canza da kan akalar da ya kamata ce ya fitar da labarai irin wannan to duk wani sada cikin kadan daga cikin kalubale da aikin jarida ke fuskanta ko kuma ce dan jarida ma yake fama da su
sunana Abubakar Adam Funtuwa dan jarida to zan iya cewa ni ana bangaren musamman kasancewar mu muna bangaren arewacin Najeriya ne da kuma mafi yawanci waɗanda muka fi mu'amala da su al'umma ne da suke daga arewacin Najeriya inda muka san da dama akwai inda ake haɗuwa da kalubalen da ba kowa ne ke so ya magana a kafafen watsa labarai ba musamman ma idan aka ce talabijin ne ba da yawa wasu kunya wasu kuma suna tsoron abin da zai je ya zo musamman yanda za ka ji an ce dan jarida ya yi shi haɗa faɗa ko kuma da an yi magana ya faɗa to wani tsoron hakan ko da yana da abubuwan da zai faɗa sai ya yana tsoro ya faɗa wasu lokutan kuma abin da zai ƙara baki mamaki shine cewa ga abubuwan da su ya kamata mutane su sani ban san ko rashin ilimin cewa shi dan jarida bai da wani abu a ƙashin kanshi da ya kamata yi sai abin da al'umma suka ga mai shi yasa ba ma amfani da ra'ayinka sai abin da ɗan ƙasa suka ce ko kuma wanda kake magana a kansu dole sai sun buɗe baki sun yi magana ne sannan har za ka iya gawa a duniya ya rige na duniya ko kuma waɗanda masu haƙƙin hukunci su yi hukunci amma babu yanda za a yi a zo ana da takaddama akan wani abu kuma ɗauki ɓangare ɗaya a yi magana kan shi ba tare da ɗaya ɓangaren ya yi magana ba to matsalar muke fuskanta musamman da ni ina za ku ƙoƙarin wato samun daidaito na abin da ake ce balancing ka samu wanda ɓangaren zai yi magana to idan abu ya haɗa ɗan arewa za ka ga da wuya ne za ka samu wani ya magana kuma abin da zai baki mamaki har da masu ma ilimi da ake ganin cewa su sun yi karatu za ka samu ba kowa bane zai ya fito ya yi magana wanda kuma magana rashin magana tana haddasa koma baya ga cikin al'umma ga kuma ita kanta arewan wannan daga cikin kalubalen da muke fuskanta musamman dai ni zan iya cewa abin da ya fice wa dan jarida to a kura kenan saboda duk dan jarida abin da yake so idan ya fita neman rahoto ko bayani to ya samu bayani daidai da yanda ya buƙace shi shine ke taimakon aikin nashi kuma zai taimake ka kai da kai bayanin domin rashin bayanin na cutar da shi kuma ya cutar da kai kanka domin duk abin da zai yi zai ne dan jin dadin ka ba dan jin dadin shi ba
masu ruwa da tsaki a harkar jarida na ta kiraye-kirayen duba wannan lamari dan karfafawa yan jarida musamman mata gwiwa wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yeah. 'yan kasa wannan sai da ilimi kula da lafiyar 'yan kasa wannan sai da ilimi majiyaji ne dai wannan sai da ilimi marafi ne dai wannan sai da ilimi aikin hannu za a koya wannan sai da ilimi ni diska ke so wannan sai da ilimi ilimi haske ne
yanzu kuma ga wakilin mu a Nijar Tamar Abari da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Wayo Allah duwo duwo.
Barkanmu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girki-girki. Ayyuka muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girki-girki wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka?
Sauraro assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya.
To jami'i zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan
farmiya? To idan za a yi wannan farmiya uwar gida tana buƙatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake buƙatan abu farare. Kin fahimta? Kaman dumbi da hanji.
To
akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abu da inji Yarba suke kiranta. Sai a yi menu sai ga kashi uku kenan su zaka siya idan ka je siyan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Kuma
wannan idan ka je ma siya kai kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Akwai tumbi mai haske. Akwai tumbi mai duhu. Ka kaurace wa mai duhun nan ka dauki mai hasken.
Tun an ga mata farko an ce miyan nan farace.
Farace. To ana bukatan komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikin ki. To mai saurari tana iya bukatan kaza.
To inda hali.
Inda hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske. Kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske. To ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki. To wata za ki ga duk ta haɗe.
To tana
da ta yi. Banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza.
Da kaza.
Yawwa. Sai kuma uwar gida tana buƙatan stockfish.
Kifin na farin nan.
Farin nan. Uwar gida na buƙatan crayfish. Uwar gida na buƙatan barkono amma ba ja ba. Tana buƙatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu nan in ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo attarugu mai ruwan dorawa wa gida tana buƙatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin dandano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5 zuwa 6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yawwa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsina tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya lala gaban ya dan fara cilara
kama yawwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma nama sai ki ji shi salan
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada alamar saboda rage karni ya dan nuna kamar minti 5 zuwa 7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba to uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawo ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan
wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawon amma a wannan karan a cire har bawon ya zama tsoka
kawai take kawai sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta diba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan chicken da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta dauki doya
to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi faragmiya
to ji ba sa bukatun wa'annan ba sa bukatun
wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun
da ni an je jirki take ne don samu wani kala
to shi ainihin shi wannan a tarugu mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta dauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya
to ta maida shi inda ya fito
eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta yi ce ta tafi ta rakar
har ya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kamar yadda dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikin
ka shi yake to wannan shine white soup
shine da faran miya
shine faran miya
wanda zaka ga ana ci ana so da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayi tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawashi ta dan
dan watsa dai a ce dai bare
kawai bayan ta zuba a kwano
eh ba zalla haka kawai zai
yi wani kuma zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada mishi dan koren ganye dan kanana kuma kun ina ka koyi ta yi hakurin yanka dan bicibicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da na ana ka dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu
dama kin ce miyan na
kudulanci ne kare ko kuma na agu to amma tun da mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da
Madalla Binta Ibrahim kenan daga Kaduna da bakwar da ta gayyato mana a filin kwallamarmu masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tsaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yau ta cancance Da ya bincike ta zaro zance ya malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su